العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بياك يا أخوانا الأمور مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو أولنا لانا تا ثلاثة هو لانا تا ثلاثة منا توكيد أزمين تاكوز ajerin azumin mukan watan azumin ramadana na wannan shekara ta 1442 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. A yau kuma karatun mu zai fara daga ayata 50 a cikin suratul naml. To bismillah malik.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون.
نعم، الله سبحانه وتعالى يا بام لا بارن متانا النبي صالح دين دسوق الكيد النبي صالح النبي صالح يا ذو ياتي مسو أن يعبد الله. Yana faɗin wannan magana sai gari ya dare gida biyu. Waɗansu suka goyi bayan wannan da'awa ta sa, waɗansu kuma suke faɗa da ita. Wato masu rauni suka karɓa, manyan gari kuma suke faɗa da wannan da'awa ta Annabi Salihu akan cewa abi Allah. Yace ya qaumi lima tastaajiluna bi sayyi'ati qabla al-hasana laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun. A ƙarshe dai suka ce tsayyarna bika, ya tsayyarna bika ma'ana mun canfa ka. Tunda ka fara wannan da'awa muke ganin abubuwa marasa daɗi, kafin ka zo ka fara wannan muna zaune lami lafiya. Allah ta'ala ya ce duk irin waɗannan gurare da ake cewa an canfa annabawa, an canfa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, an canfa annabi Musa, an canfa waɗannan annabawa guda uku da Allah ya aika su gari guda. Allah ya ce ta'irukum ma'akum, abinda ya jawo muku wannan halin da kuke cike yana tare da ku, ko ka jawo kanku. Shine nan Allah ta'ala ke cewa wa makaru makara. Su waɗannan tis'atu rahadin, wato ƴan area boys ɗin nan guda tara waɗanda suke yawo a hijir garin Annabi Salihu, waɗannan sun hana gari zama lafiya. Su kadai ake fargaba a gari, su ake jin tsoro. Yufsiduna fil ardi wa la yuslihuna, aikin su kawai barna a bayan ƙasa, su ba sa gyara, kowa yana tsoron su. Suka zo suka kulla cewa za su je su kashe Annabi Salihu, su kashe dangin Annabi Salihu, kuma da ranar su zo a yi jana'iza tare da su. In an zo ana binciken waye, su ce wallahi mu ba sani ba, ba mu ji ba, ba mu gani ba, ba mu zo gurin ba, ma shahidina mahalika alihi wa inna la sadiquna. Kaji hadda rantsuwa wai su masu gaskiya ne. To dai bayan sun yi wannan makirci, sun yi kulle-kulle, Allah dai bai ba su nasarar kashe Annabi Salihu ba, bai ba su nasarar kashe dangin Annabi Salihu ba, amma ya ba su nasarar kashe taguwar Annabi Salihu fa aqarun naqa. Duk suka yi wannan kulle-kulle, shine Allah ke cewa wa makaru makara, sun kulla makirci makirci, sun yi mummunan shiri. Allah ya ce wa makarna makaran, mu ma sai muka yi musu kyakkyawan shiri, shirin da ba su taba tsammata ba. Sun tsammaci ba a gansu ba, sun tsammaci ba za a iya hukunta su ba, sun tsammaci wato Annabi Salihu bai da gata, shi yana da gatan Allah. Allah ya ce mun yi wannan tsare-tsare namu, wahum la yash'uruna, alhali su ba sa ji a jikinsu ana yin wani shiri da zai kai su ya baro, ba sani ba. Allah ya ce Allah ta'ala ya ce fanzur kai mai hankali duba da idanka duba da tunaninka ga kaifa kana aqibatu makarihim menene karshen wannan kulle kulle nasu dan uwa ina sha ga ya mana abubuwa guda biyu Allah ne ya ce mi idan muka yi yace yayi mana garanti duk kulle kulle da makirta makirta makiya addini ba zai mana tasiri ba mi yi hakuri mu ji tsoron Allah mi yi hakuri mu ji tsoron Allah hakuri kuma abinda malamai suka ce ana hakuri ne akan abubuwa guda uku hakurin da zai maka amfani a shari'a kai hakuri ka ci gaba da bin Allah sallah a lokaci kai ka bi iyayenka ka kaunaci manzon Allah kai masa salati ka karanta alqur'ani abin dinda Allah yake so kai ka daure ka ci gaba da yi karka kosa kai hakuri ka ci gaba da yi koda akwai wahala wajen yin inda kudi ake so kana da iko kai inda jiki ake so ana kana da iko kai in ma da menene wani alfarmaka ce za a amfana ta amfani addini karka gaji in an zo yau goma an dawo tunda kai ma in ka zo wajen Allah yau goma za ka dawo kuma watakila abin da ya baka abin da za ka gutsuro daga ciki ka bayar bai kai goman abin da ya baka a rannan ba to yanda bai gajiya ba karka gajiya dama shi baya gajiyawa Allah ta'ala ya ce kuma in kun yi haƙuri na farko kenan haƙuri na biyu ka yi haƙuri ka bar sabo ga ka a cikin ɗaki ka kulle ba kowa a ɗakin nan ba mai ganin ka sai Allah kana da damar da za ka ɗauko wayarka ka yi ta kalle-kallen da Allah baya so ka yi haƙuri kakka yi saboda jin tsoron Allah kar ka manta da wato mutane guda bakwai waɗanda su kaɗai ne ƙarƙashin inuwar al'arshin Allah a ranar da babu wata inuwa banda wannan daga cikinsu akwai wato rajulun mutumin da yake ya keɓanta da mace kyakkyawa ƴar tuwane da wane ba mai ganin sa banda Allah sai ya tuna Allah sai ya tuna Allah sai tsoron Allah ya hana shi aikata mummunan aiki to wannan fa a zahiri da zahiri ne ba hoto ba ga matar gashi ba mai ganin su suna iya komai su gama ya fito yana daga nan ma ya wuce masallaci ba wanda ya gan shi amma ya ki kaga annabi Yusuf haka yayi daga shi sai matar sarki kuma ta masa kurarin in bai biya mata bukata ba zai haɗu da matsala kuma ya haɗu da matsalar amma shi da kansa yace rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wallahi daga abinda matan nan ke son aikata gara aje a kulle ni ban yi laifi ba kuma aka je aka kulle shin kuma bai yi laifin ba sai lokacin da Allah ya ga dama ya fito amma kalli da ya fito kalli irin sakayya da Allah ya masa kuma shi ma waɗannan abubuwan guda biyu su ya faɗa aka dalilin da yasa Allah ya masa wannan abin da ya masa haƙuri na biyu kenan kai haƙuri karka saba Allah haƙuri na uku haƙuri da ƙaddara duk yadda take maka yau kyau yau ta yi maka kyau gobe kyau kudi bi kyau wata rana sai ka haɗu da abin sai kai ka haƙuri in a dukiyarka ne a jarabe ka in a mukaminka ne a jarabe ka in a lafiyarka ne a jarabe ka in a masoyanka ne a jarabe ka a da za ka iya haƙuri ko kuwa idan an ɗora maka asara ka ga yau ka sayo ka faɗi gobe an ce mota ta taho ta faɗi jibi an ce guri ka za a yi gobara dandana sai a ganka a wajen yan duba sai a ce ya tafi can ƙasar waje da magaran wai a can akwai wasu rantsatsun malamai in dai suka ce da kai kaza shikenan magana ta ƙare ai duk wanda zai ce da kai ga wani abu wanda in kai kawai dole ma Allah ya karba ƙarya yake Allah ba a masa dole za ka roƙa ka koma ka jira sai lokacin da aka baka ko masu mulkin duniya in ka je ka kai masa bukata kana son su yi maka ba zuwa za ka yi ka jira ba za ka ce lalle yau nake son a yi sai ma a ce an fasa ya za ka yi saboda haka ka yi haƙuri da ƙaddara in mace ce ke mijinki yana miki abubuwan da ba dadi kila kina ganin yana fifita kishoyinki akanki ba zuwa ake wajen yan tsubu ba ba wajen yan duba ake tafiya ba ba hada kai ake da bokaye ba a'a ko ma ki gaya wa Allah kukanki Allah share min hawaye ina da damuwa tsakanina da mijina Allah ka sa ya waiwayo ni Allah idan wani kuskure nake masa ban gane ba Allah ka gane da ni dan in daina sannan kuma a zahiri kina bakin kokarinki ki yi duk abin da ya kamata mace ta yi wa mijinta amma ki tabo wajen yan duba ki tabo wajen kina zuwa can kin baro addinin ki a can kuma ba lalle bane bukatar ta biya to saboda haka sun yi kullu kullun su Allah ya ce fanzur kaifa kana duk wannan kullu kullun da suka yi ne karshen sai Allah ya faɗa mana abubuwa guda uku sune karshen abin da suka yi din na farko yace anna damarnahum na farko dai mun damara su mun ragargaza su mun halaka su makirtin bai hana a halaka su ba shi kuma wanda aka yi makirtin dan ya toto gashi nan garau annabi salihu da jama'arsa da wanda suka yi imani da shi anna damarnahum waɗannan wato area boys guda tara mun halaka su gaba daya ba su kadai ba wa qaumahum ajma'ina da ainihin mutanen su wanda suke da ra'ayi iri daya da su gaba daya Allah ya ce mun halakar da su fatilka buyutuhum in kana sa na'am
fatil hasabuhum qawiyatan bima wadahu inna fi dhalika la
idan kana dan wani dardar Allah ya ce tilka buyutuhum ai wa'ancan wadancan gidaddajin su ne garin hijiru ka je ka gano ina sha gaya muku ni ga naune ba jiyau ba na je garin annabi salihu na gani da idona na ga garin wallahi duk abinda Allah ta'ala ya bada labari cewa suna rarake dutse dutse baki fa ba irin dutsen da Allah ba dutse baki wanda sai an sa nakiya a fasa shi suke kwakwalewa su mai da shi gida ayi dakin taro kato shi dutsen da shi za a yi gurin zaman kowa kujerar da za a zauna da dutsen za a yi da a cikin dakin taro da shi za a yi zane ko rubuce-rubucen kofar tsoro tsoro irin na tarihi har yanzu in ka je garin har yau din nan da nake magana wannan abin da nake faɗa in Allah ya kai ka idan ka zai gani ka ce daga Madina a kai ka hijiru in ka je Makka akan hanyar ka ta zuwa abin nan Tabuka garin yana nan wannan rijiyar da taguwar annabi salo ke shan ruwa tana nan kogon da ta fito yana nan kuma don wata jarabawa ta Allah manzon Allah ya ce haramun ne ka ci abin da ya buro a garin haramun ne ka sha ruwan garin gagaru wallahi malam sai Allah ya hore musu wani irin ruwa mai kyau ko mai kishin ruwa kuma haramun ne ka sha Allah ya ba su wani irin dabino ula ula wallahi kana gani zaka ji hawunka yana gudanawa amma kuma manzon Allah ya ce kar ka ci kai ba wai cin ba hatta shiga garin sai la tadkhulu ala ha'ula'il mu'azzabina illa an takunu bakina kar ku shiga wannan garin kar wanda ya kuskura ya shiga wannan garin garin da ake wa mutanen garin azaba sai fa in zaka iya kuka in ka shiga in ka san idan ka beke kashe ba zaka iya zubar da hawaye to ka shiga in ba zaka iya zubar da hawaye ba ka tsaya a waje kar ka shigo amma wallahi haka zaka je garin kaga ƴan iskan arna mace da dan wandanta iya karshen abin nan dinta da ainihin sutura irin wanda suke sawa a can garin su na arna turai haka zaka ganta ta zo suna dauke daukin hoto su wayannan ba abin da ya dame su an san me yasa hukuma ta bar su ke yin wannan ba amma dai shine abin da yake faruwa yana nan a cikin kasar Saudiya ana cewa garin Hijiru wato ainihin garin Annabi Isma'ila Annabi Salihu yana nan Allah ta'ala ya ce tilka buyutuhum waɗannan gidaddajin su ne khawiyatan ay khaliya ba kowa ta zama kufai bima zalamu saboda zaluncin da suka yi saboda shirkar da suka yi, saboda ainihin rena annabin Allah da suka yi, saboda barna da suke iri daban-daban. Wannan ne ya jawo abin da ya faru ya faru. Allah ta'ala ya ce inna fi zalika al-aya, wannan shine abu na biyu. Wato bayan an dammara su, Allah ya ce wannan dammara su din da barin waɗannan gidaddajin, kai daga ganin waɗanda suka yi wannan a lokacin da babu na'ura, babu nakiya, babu wani na'ura wanda ake iya amfani da ita a rarake dutse. Kai ka san mutanen nan wato abin nuna duniya ne jarantakar, a ce ga dutsen nan kuma ba guda ɗaya ba, wani dutsen an je an same shi an mai da shi surar zaki, an kankare shi, an yi gashin gadon bayan zaki, an yi fuskar zaki, an yi bakin zaki, da kafar zaki, da farcen zaki, da jelar zaki, an mai da shi haka. Wani dutsen haka ake masa, wani dutsen a mai da shi hoton wani babba a garin wanda ake ji da shi. Manya-manyan dutsuna sun kewaye su, amma haka suka bi tanhitunar minar jibali buyutan ko harihina, kuna alfahari, kuna masu iya rarake dutse. Da me suka yi Allahu a'lamu, amma dai galibin zato ba su da na'ura irin wadda ake da ita a yanzu. Allah ce inna fi zalika al-aya, kai wannan abin akwai aya, akwai alama ta lalle ba wanda ya fi ƙarfin Allah, akwai alama da ke nunawa a zahiri babu wanda Allah bai fi ƙarfinsa ba, babu wanda Allah ba zai iya hukuntawa ba, babu shi, sai dai lokaci ne kawai. Amma ayoyin sai Allah ta'ala ce liƙaumin ya'lamuna, ga mutanen da suke da ilimi, mutanen da suka san Allah, suka san yanda Allah yake tafiyar da al'amarinsa gwargwadon ikonsu. Abu na uku al-ramma, Allah ya ce wa an jainal ladhina amanu, sai muka tseratar da waɗannan da suka yi imani. Sama wannan shine tsarin Allah, idan ya zo falamma jaa amruna najjayna salihan, falamma jaa amruna najjayna hudan, najjayna shu'aiban, wato haka Allah ta'ala yake. Idan zai saukar da azaba sai ya tsame wanda suka yi masa da'a, sai ya halakar da wanda suka gangare masa. Haka nan ma Allah yayi. Anan Allah bai gaya mana da me ya dammara su ba, a wani gurin Allah ya ce fa akhadhahum as-sayha, tsawa Allah ta'ala ya ko ta dammara su, ta halaka su, suka zama ainihin wato sun rasa yadda za su yi. Wa an jaina alladhina amanu wa kanu yattaquna, wato a can suratul Hud, falamma jaa amruna najjayna salihan walladhina amanu ma'ahu birahmatin minna wa min khizyi yawmiz. Allah ya ce yayin da al'amarin mu na halakarwa ya zo, najjayna salihan walladhina amanu ma'ahu, sai muka tsayaratar da annabi Salihu da waɗanda suka yi imani tare da shi, da me muka tsayaratar da su, bi rahmatin minna, da wata rahama ta musamman daga gare mu, wa min khizyi yawmi idhin, muka tsayaratar da su daga wulakancin da zai faru a wannan rana. Allah ya yi niyyar wulakanta mutanen garin nan. Inna rabbaka huwal qawiyyu, lalle ubangijinka shine al-qawiyyu, kuma shine al-azizu, mai karfi, kuma wanda ya buwaye, wanda ya buwaye kowa, wanda ya fi karfin kowa. Wa akhadha alladhina zalamu sayha, wadanda suke zalunci kuma Allah ya ce sai tsawa ta kama su. Fa asbahu bi diyarihim jasimina, suka waye gari a daddurkushe, a kankanjame, a bushe, kaman kutattari a cikin jeji, ka allam yagana fiha, kai ka ce ba a taba yin su ba. Jiya-jiya nan suke tsewa, yau kaman ba kowa a garin, tun da yake kaman garin ba a taɓa halittar kowa ba. Allah ya ce ala ku saurara, kowa ya shiru ya saurara. Inna samuda kafur rabbahum, lalle samuda sun kafirce ubangijinsu. Ala bu'da li samud, Allah ya ce tar nesanta daga ramar Allah ya tabbata ga ainihin wato Yahuda. Saboda haka wannan at-tadmir din da Allah ta'ala ya ambata shine Allah ta'ala ya ce saiha ce ta kama su, da tsawa Allah ya halakar da su din. Allah ya kiyaye mu. Na'am.
Walufan idh qala liqawmihi atatuna al-fahishata wa antum tubsirun.
To, yanzu sai maganar Annabi Lutu. Annabi Lutu Allah ya kara masa aminci. Wato ɗaya daga cikin annabawan Allah ne, kuma ɗan uwan annabi Ibrahim ne, shi annabi Lutu wato kaman bappa, kaman annabi Ibrahim kaman bappansa ne, annabi Ibrahim bappansa ne. Kamar yadda Ibn Kathir yake cewa shi annabi Lutu shine Lutu ibn Haran ibn Azar. Kun san baban annabi Ibrahim shine Azar, to shi Haran shi ma dan Azar din ne, kuma shine ya haifi annabi Lutu. Wataƙila wani ya yi tambaya, to wannan sabo malakcin jin da malakcin suna ma wannan mummunan sabo, yaya kuma aka lada wa annabi wannan suna Lutu? Ba wai a lada maka suna ba, a ce ma ga wani dan Lutu ne, daga nan ka daina ganin mutuncinsa, zaka ji nan take Allah ya cire maka kaunarsa daga zuciyarka, Allah ya jefa tsanarsa da kyamatarsa, ba za ka so a ce ga ka gashi kuna zaune a inuwa ɗaya ba. Haka ne ko ba haka ba ne? Wanda duk aka ce yana wannan mummunar ɗabi'ar. To amma kuma gashi sunan ɗaya daga cikin annabawan Allah ne Lutu. Malamai suka ce ai abin da ya sa ake kiransa haka, wato asalin kalmar tana nufin wanda ya je ya ɗamfaru a gurin da ba garinsu ba. Shi annabi Lutu Sazum da aka tura shi je ya annabta a can ba garinsu ba ne, bai da kowa a garin, da'awa ce ta kai shi garin kawai, saboda lokacin da shi da ɗan uwansa wato baffansa annabi Ibrahimu sun yi hijira sun baro garinsu, saboda garin ya ƙi zaunuwa da iyayensu da ƴan uwansu da danginsu da maƙotansu da abokan arziki, kowa shirka yake, su kuma ba su san shirka, suka yi hijira suka bar garin. Annabi Ibrahimu ya tura shi don ya zauna a ƙarshe dai kuma yana garin, sai Allah ya tabbatar da shi a matsayin annabi, ya ci gaba da kiran mutanen garin zuwa ga addinin Allah. To latsa bi kaza ay iltasaka, ma'ana ya mannu da kaza. Asalin kaga shi gansa Lutu, me yasa ake ce masa Lutu? Saboda gurin da ake biyan bukata ba shi ne Allah ya tanada don wannan harkar ba, ba shi Allah ya tsara a biya bukatar sha'awa da shi ba. Lalacewa ce da gurɓacewa tarbiya ta jawo waɗansu suka ga shi suka fi so. Wa huwa ibnu akhi Ibrahim wa kana Lutu kad amana ma Ibrahim, annabi Lutu ya riga ya imani da annabi Ibrahim, kuma ya yi hijira zuwa ƙasar Sham tare da annabi Ibrahim, sai Allah ta'ala ya aika ya zuwa ƙasar Sazum ko Sadum ko Sazum, ana sa daɗin waɗansu za ka rubuta yi da ɗa a kansa Sazum Sazum, waɗansu kuma Sadum. Ina nan yanzu a ɓangaren ƙasar Jordan yake, amma abin da zai baka tsoro da mamaki har yau kana kusa-kusa da garin, zaka ji wani irin masifaffen ɗoyi, wani irin ɗoyi da baka taɓa jin irinsa ba, saboda garin Allah ta'ala ya dammara su. To ɗan kwarin da ya ɗan yi faru sai ruwa yake taruwa, to ruwan ɗoyinsa ya wuce hankali, don Allah ya ƙyamatantar da wanda ma ya gani a ce wannan me yasa wannan ruwan yake ɗoyi, ce ai kaji wanda suke kaza ne Allah ya halakar da su. Wai da annabi Lutu ya bayyana a wannan zamanin ban san yadda zai babawan Allah. A yau an waye gari har ɗaura aure ake tsakanin namiji da mace, ɗaura aure sore tsakanin namiji da namiji, tsakanin mace da mace a ɗaura aure. An ce kwanan nan ma wani shugaban ƙasa da ya ci zaɓe, daga cikin ministocin da za a naɗa, wani ya riƙo hannun matarsa mai gemu ai zo da ita gurin bikin, ƙaton banza wai matarsa ne, kuma bai bauye ba, ya taho da shi gurin da za a rantsar da shi, gashi ga matarsa. Wal'iyadu billah, Allah ka kiyaye mu. Wato irin wannan masifa wanda duk Allah ya kiyaye, kawai ka gode wa Allah, domin ɓatan basirar ya wuce hankali, kuma yadda kake ganin su batan basira ne ya jefa su, su kuma da baka yi suna ganin kai ma basira ka tabata baka san dadi ba. Allah ya kiyaye mu da wannan dadi. Wa hajara ma hu ila sham, wato ila ardi sham yaje wannan, wa ma haula hamil qura yad'uhum ila ibadati llahi wahdahu, yaje yana kiran su zuwa ga bautar Allah shi kadai. Wa yanahum an ma yartakibunahu min alma'asim wal maharim wal fawahi, yana hana su mummunan ayyukan da suke aikatawa na haramci da kuma alfasha wanda suka kiro wa kansu. Duna an yasbiquhum ilaiha ahadun min bani adam, irin barna da alfashar da ba a taba samu abin nan ba, domin mai luwadi zai ga hatta dabba jaki ya fi shi hankali. Dan Allah kun taba ganin jaki yana bin dan uwansa jaki? Jaki kun taba ganin sa yana bin dan uwansa jaki, yana biyan bukata ta sha'awa daga dan uwansa jaki? Kago jaki ma ya fi wannan hankali, jaki ya fi wannan hankali. Allah ya kiyaye mu. To wannan mummunan aiki malamai sun yi ta bayani menene hukuncin a shari'a, me ya hukuncin wanda ya aikata wannan aiki, menene hukuncinsa. To malamai sun yi ta maganganu, waɗansu kamar irin su Malik ibn Anas suka ce to duk wanda aka kama yana luwaɗi, hukuncinsa babu ruwanmu da ya taɓa aure ko bai taɓa aure ba, ba kamar zina ba. Kaga in zina ce wanda ya taɓa aure ko da a lokacin da ya yi wannan zinar ya zama bazawari, ma'ana sun rabu da matar ko ta mutu ko ta rabu da mijinta ko ya mutu, in dai ta taɓa yin aure ko ya taɓa yin aure su ne ake jefewa har mutuwa. Idan bai taɓa aure ba a yi masa bulala ɗari, haka ne ko? To alwaɗi ba haka ba ne. Suka rawaito hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce faqatulul fa'ila wal mafa'ula, da wanda ya yi luwaɗi, da wanda aka yi luwaɗi da shi duk aka ce su, duk aka ce su. Wannan shi ne ra'ayin da suka ce na Imam Malik, kuma ɗaya daga cikin abinda Imam Shafi'i ya tafi da shi, kuma ɗaya ne daga cikin ruwayar da Imam Ahmad ya tafi a kanta, sannan kuma wato sahabbai sun ainihin kusan haɗu a kan wannan magana, a kashe wanda ya yi da wanda aka yi da shi. Sai dai yaya za a yi kisa? Sun yi ittifaƙi wanda ya yi luwaɗi hukuncinsa kisa, wanda aka yi luwaɗi da shi ma hukuncinsa a kashe shi. To wajen yadda za a yi kisan, waɗansu suka ce kawai a ɗauki takobi a sare masa wuya, wasu suka ce a dutse za a samu a yi ta jibansa har ya mutu, waɗansu suka ce a ƙona shi da wuta kawai a babbake shi ya mutu, waɗansu suka ce a samu wani dutse wani hawa kamar irin benin nan mai hawa ɗari sai a wurgo shi, kuma kafin ya zo ƙasa a dinga jifansa da dutse. Haka Allah ya musa aiko? Da Allah ya sama da su suka tawo, kuma aka Allah ya sa aka wa amtarna alayhim hijaratan ko min sijjil, aka ta jifansa da ruwa. To suka ce yanda Allah ya dinnan ai musu, a je a kai su wani guri mai tsawo da yawa sai a wurgo su, kuma kafin su zo ai ta jifansu har su mutu. Sun dai ittifaki a kashe. Abinda suka zama bambanci yaya za a yi kisan, kuma meye dalilin da suka ce ai wannan? Suka ce annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala man wajadtumuhu, duk wanda kuka samu ya amalu amala qaumi lutin, yana aikata irin aikin mutanen annabi lutu, faqtulul fa'ila wal mafa'ula. Qala ibn hajar al-asqalani yace rijaluhu muwathiquna, wato wanda suka rawaito wannan hadisin wato ainihin gaba ɗayansu yardaddun mutane ne, an aminta da su, an ɗora su a cikin sikeli sun sha. Sai ce illa anna fihi ikhtilafan, sai dai an samu saɓani yaya za a yi kisan. Waɗansu suka ce da takobi, wasu suka ce a jefe, wasu suka ce a hausa abin nan. To in a yanzu dai ma za a ce a harbe da bindiga. Muhimmin abu dai a kashe su. To akwai maganganu da yawa, amma dai wannan ita ce mai ɗan dama-dama daga cikin maganganun da malamai suka yi a kan hukuncen wanda ya aikata wannan mummunan aiki. Akwai aya da suke cewa wallabi ne a tiyani abin nan ko fa'azuhuma, wallabi ne a tiyani minkum ba azuhuma to suka ce iza'in shine ainihin wato kashewa ko kuma ai ta zagin su a rika dukan su da takalmi duka wanda ya gudu an wulakanta su ko bulalama ba za a saba wajen dukan su to wannan shine kadan daga bayanin hukuncin da aka ce su kuma a wannan ba a la'akari da wato wannan mai aure ne wannan mara aure ne hukunci ɗaya ne kawai in dukan su da su aure ba a kashe su in ɗaya yayi aure ɗaya bai aure ba a kashe su wanda suka ce a hukunci na biyu suka ce a ɗauke su kamar sun yi zina wato sun yi zina kamar yadda ainihin wato hadisi ya zo cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wato masu yin luwaɗi kamar mazinata ne guda biyu saboda wannan kalma da suka jingina manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ya faɗa ce to shige in mazinata ne to a ce a ɗauko hukuncin zina a yi musu to amma an kace mazinata kuma a ɗabbaka hukuncin zina a kansu wanda bai taɓa aure ba in yayi zina za a kashe shi me aka ce a yi masa guda nawa guda ɗari bulala aka ce guda ɗari a harkar lulu ba maganar bulala suka ce eh ba maganar bulala amma gallaza hukuncin aka yi a kansa wato an zafafa hukuncin ne saboda abin da ya yi muninsa ya yi muni Allah ya kyashe mu to wannan dai su ne abin da malamai suka yi hukunci suka faɗa dangane da hukuncin wato wanda ya aikata wannan mummunan aiki ba shi ne na farko dai sun ce a kashe shi waɗansu kuma suka ce hukuncinsa ɗaya da mai zina wato a jefe shi yadda ake jefe wanda ya zina sun ka kawo ainihin wato hadisai a kan wannan waɗansu daga cikin hadisan malamai sun yi magana da su idza atat almar'atu almar'ata fa huma zaniyatani idan mace ta nemi mace ƴar uwarta to suna mazinata guda biyu hukunci na uku wanda malamai da suka hada waɗannan suka ce to mafi karanci a bar wannan a kwakwalwar alkali a kwakwalwar shugaba shi ya duba ya ga me za a yi ya tsoratar da waɗanda ya hukunta waɗannan kuma ya tsoratar da wanda ma bai yi ba ita in ma zai yi din ya canza shawara a samu wani hukunci na ta'aziri mai ƙarfi a yi masa wanda duk wanda ya ga hukuncin da aka yi masa in ma ya yi niyyar zai yi zai fasa wallahu a'lam Allah ta'ala ya ce wa lutan idh qala liqaumihi ka ambata musu labarin annabi lutu idh qala liqaumihi yayin da ya faɗa ga mutanansa ya ce ata'tuna alfahishata yanzu ku dinga zuwa zake ma irin wannan mummunan aiki duk abin da aka ce masa alfasha wato ana nufin abin da aikin muninsa ya kai muni ata'tuna alfahishata wa antum tubsiruna ku dinga zake ma wannan mummunan aiki ido na ganin ido kuna kallo kun san cewa ga abin da kuke yi a innakum Allah ya ce a innakum yanzu ku inji annabi lutu yanzu ku la ta'tuna rijala ku dinga zakkewa maza ku ce da maza za ku biya bukatar ku ta sha'awa shahawatan ku rika zakkewa maza saboda kwasar da sha'awa min dunin nisa wato ku bar mata Allah ya rakaba wa dan adam sha'awa kuma ya faɗa da kansa ya ce ziyyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatirul muqantarati minaz zahabi wal fidda wal khaylil musawwama wal an'ami wal harf Allah ya ce an kawata wa dan adam san waɗannan abubuwa an kawata masa sha'awar san mata sha'awar san kuɗi sha'awar san ƴaƴa maza sha'awar san karin dukiya sha'awar san manya-manyan gonaki Allah ya cusa ma ɗan adam san irin waɗannan abubuwa amma babu inda Allah ta'ala ya ce an cusa wa dan adam sha'awar namiji dan uwarsa ko sha'awar mace yar uwarta bal antum qaumun tajhaluna kai ku dai mutane ne da kuke aikata aikin jahilci wani gurin yace bal antum qaumun musrifuna kuna wuta gona da yi abinda kuke ya wuta hankali to ga amsa nan za su bashi
fama kana jawaba qaumihi illa
me yasa
innahum unatun yatafahhamu
fama kana jawaba qaumihi babu wani abin da ya zama shine amsa shine response da ainihin mutanen annabi Lut suka bashi amsa da shi sakamakon wannan wa'azin da ya masa illa an qalu sai suka ce akhriju ala Lut min qaryatikum ku kori mabiya annabi Lut daga garinku da shi annabi Lut da mutanansa da akore su shine kake ganin a yanzu ma irin masu dabi'a irin wata suna cewa duk kasar da tace bata yadda za a yi auren jinsi ba to za su samu ta takunkuman tattalin arziki za su rage karfin kudi da suke da ita ko ma su daina kudi da ita kaji ba kuma su ne ba su cewa fa yancin dan adam yancin dan adam to yancin dan adam ai ba kawai ina ake barin dan adam ya amfani da yancinsa ya abin da ya ga dama ba ko ba haka ba yanzu da Allah mutum ne kawai ya je saboda yana da yanci ya yi abin da ya ga dama sai ya same ka ya dalla maka mari me yasa kamarin ya ce saboda yanci na ne kawai ina son in yi yanci na karkara ma a lokacin dalilin sai ya sake in kana azumi bari sai ka sha ruwa kai karfi ya sakankance sai ka shammace shi sai ka kifa masa tabi ya ga wuta wuta yaya kamare ne shi yanci na in rama wajaza'u sayyi'atin sayyi'atu mithliha kaga zai ga cewa dan me kamare shi to shi dan me ya mare ka ba ko ina ne za a bar yancin dan adam yanzu mutane idan suna son su yi amfani da yancinsu kawai sai su ɗauki wuta su je su banka a kantinan mutane in an magana sai yancinsu suke amfani da shi suna da yanci za a bari mutane su yi yanci a nan to barin mutum ya saba wa Allah ya ma halatta haram ya fi a kunna wa gari gobara irin bala'in da Allah zai saukar in ana halatta haram a gari ni ban fidda ran wannan bala'in da Allah ya saukar wato wannan irin munanan abubuwan da suke karfi yasa Allah ya aiko wannan musibar ta corona ake ta fama da ita da sauran musibobi ga sunan suka ce akhriju ala Lut min qaryatikum ku fitar da wato mabiya annabi Lut daga garinku me yasa me laifin su menene abin da suka aikata wanda ya jawo a kore su innahum lalle su unasan mutane ne ya tada haruna suna tsarkaka dan me za su tsarkaka daga laifi me yasa za su ringa kyamar luwadi me yasa za su ringa kyamar shirka me yasa za su ringa kyamar saban Allah subhanahu wataala wai su sune tsarkaka ko sune ainihin wato masu bin Allah to a kore su shine a yanzu ba za a ce a kore ku ba sai a ce za a samu ku tafin kuma tattalin arziki in ba ku yarda da auren jinsi ba to da Allah ta'ala ya ga tura ta kai bango sai ya ce me sai ya
جئناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين
الله يتفى أنجيناه سيامك الغيرة تدى النبي لود وأهله دعا أن النبي لود أما إذا أكت أهل إنسا يا هدى هرما تسا شيسا الله يتوغى سيما تسا يتفى إلا امرأته a cikin dangin nasa ƴaƴansa gaba ɗaya da shi da sauran mabiyansa Allah ya tsiratar da su amma ita matarsa sai Allah ya ce illa imra'atahu wato Allah ta'ala sai ya ce banda matarsa me yasa kaddarna haminar gabirina Allah ya ce mun kaddara ita tana cikin waɗanda za a bari a garinsa halaka ai mina tarikina ko minal matrukina waɗanda za a bar su a garin anan Allah ta'ala bai gaya mana yanda aka halakar da su ba. Kun san lokacin da bakin nan suka zo wajen Annabi Ibrahim mala'iku sun zo a surar samari tawawa haka ne ko Annabi Ibrahim mai karamci ne da ka zo gidansa a matsayin bako Allah yake ya ga yayi abin da zai faranta maka ba ruwansa da ya sanka ko bai sanka ba saboda haka waɗannan baki suka zo ga alamar mutanen kirki ne fa ma la bisa an jaa bi ijlin hanin yazo da dan malaki gasashe ga yaji ko ga yaji dandana an bankare shi an gasa shi an kawo ya aje mu amma falan mara aidiyahum la tasilu ilayhi nakirahu ya zo ya aje musu amma sai yaga babu wanda hannunsa ke kaiwa kan wannan abin ba wanda ya tsira ya ci dan mala'iku ba sa cin irin abincin nan ba ma sa cin abinci ba auje zaminu mahiba sai dan tsoro ya dan shige shi ya baki kun zo na kawo muku abinci na alfarma amma kun barni da abinci na kun ice hadde lokacin da suka ga damuwar ta dan mamaye shi suka ce karka damu mu manzanni ne an aika mu za mu je garin Annabi Lubu saboda haka za mu je mu halakar da mutanen garin amma shi zai tsira da suka je garin Annabi Lubu kun ga lokacin nan ba waya ballantana Annabi Ibrahim ya gaya wa Annabi Lubu cewa za ka yi baki amma kaji yadda muka yi su suka je Annabi Lubu bai san sun biyo ta wajen abin da Annabi Ibrahim ba daga ganinsu samari kyawawa inda ka san a yanzu ka ɗauko buhun kuɗi buhu an gan shi kuɗi ne a makare ka zo ka ce a bakin titi za ka raba sadaka ya za a yi inda ba irinsu alaran ma ba su ne ba ruwansu da wannan guri kaga wannan sadakar ma sai mai ƙarfi ne zai same ta to haka aka yi wa gidan Annabi Lulu ai wata kyawa ita ko mata Annabi Lulu da matar da wata al'ada da an yi baki sai ta kunna wuta to su mutanen gari da sun ga hayaki yana ta yi to akwai harka a gidan ta kunna hayaki aka zo aka zagaye a gida sai ya fito da baki a yi luwaɗi da su ya ce wala su ku zo ne fiye zafi ya ta kullaha wala su ku zo ne fiye zafi don Allah ku ji tsoron Allah kar ku kunyata ni kar ku baƙanta mu kar ku tozarta ni a gaban baƙina alaysa minkum rajulun rashid da ya gaba mai sauraron sai nan Allah ko mutum ɗaya mai ɗan nutsuwa ba zan samu mai magana da shi ba ku bani ko da mutum ɗaya ne hatta kai Annabi Lubu yana cewa law anna li bikum quwwa au awi ila rukunin sharif wallahi da ina da wani karfi ko kuma ina da wasu dangi a nan garin masu karfin fada aje wanda za mu haɗu da su mu yaƙe ku da na yaƙe ku Annabi Lubu ya sai da zai ya ɗi mauce da suka ga waɗannan mala'iku da suka ga irin halin da ya shiga suka ce lan yasilu ilayka ba za su iya kaiwa gare ka ba inna rusulu rabbika ya Lubu inna rusulu rabbika mu manzannin ubangijinka ne a lokacin nan suka fara gaya masa ka fara shiri fa asri bi ahlika fi ghadin min al-layl ka tattara ka bar garin nan da kai da mabiyanka da ƴaƴanka amma matarka ko ta tafi in kun tafi kar ko wanda ya wayo kada wanda ya wayo amma matarka za ta wayo kuma za ta dawo ma'ana kar ta wayo kar ku dawo amma ita za ta dawo dan ta fi kwanciyar hankali da mutanen garin dama ta tsani zama da kai hankalinta ya fi kwanciya da mutanen garin da ita ake kulle-kullen duk da ake yi shi ne Allah ta'ala yake bada labarinsa ita da matar Annabi Nuhu ko daraba Allah masala ko ya aya take Allah ramma
wa daraba Allahu masalan qaryatan
ka a'a mata guda biyu kanata fa kanata huma kana imra'atan lulin wa imra'atan lulin kana ta ta'ata abidaini min ibadina salihaini imra'ata nuhin wa imra'ata ludin kana ta ta'ata abidaini min ibadina salihaini fa khanatahuma suka haince su falam yughni anhuma min allahi shay'a yan uwa annabi nuhu fa shine ake kira abul bashir as-sani shine farkon manzannin Allah wanda suka fara yaɗa tauhidin a nan duniya amma matarsa wanda ta haifa masa ƴaƴaye yanzu tana wutar jahannama ɗaya daga cikin ƴaƴansa wanda ya fito daga tsatsansa yanzu yana jahannama suna cikin wanda Allah ya halakar tare da waɗannan kafiran ra'ayinsu ɗaya da waɗannan kafiran Allah ya bar waɗannan abubuwa su faru don karkace aini ɗan malami babana mai daraja ne e zai yi baban ka yazo mai daraja ne amma daraja idan manzon Allah zai ce da Fatima ya Fatima to binta Muhammad an kire nafsaki minan nari fa inni la uguni anki minan laishiya ki kokari ki aikin da zai tsayar da ke daga wuta in ba ki haka ba ba abin da zai yi miki wannan fa ƴar annabi Muhammad ya yawa annabi ya ce ki yi kokari ki tsayar da kanki kai kana cewa wai har ma sai a ce waɗansu wai in sun yi aure wai sai a kawo malam ya sa albarka wata albarka to ai shi baya gwada bai da albarkan ma balle ya sa ta ko yana da albarka bai da albarka na'am saboda haka Allah ta'ala ya gaya mana da suka fita sai Allah ta'ala ya sa malaika jibrilu ya zo ya tuttuɓi garin gaba ɗayan garin ya ɗaga shi mutanen garin suna ta harkokin su ba san ma me ke faruwa ba sai da ya can kusan sama ta ɗaya sai Allah ya bashi umarni ya je hoto upside down aliha safilaha sama ta koma ƙasa ƙasa ta koma sama shine suka faɗo wannan gurin wanda har yanzu yake ɗoyi Allah ya kiyaye mu tunan Allah ta'ala a dunkule sai ya ce fa an jainahu wa ahlahu illa imra'atahu qaddarna min al-ghabirina wa amdarna alaihim
wa anfaqna alaihim nafara fa sa'a nafarul mundari
Allah ya ce sai muka yi musu ruwa kaga Allah ta'ala ya kira abin da ya musu ruwa me yasa ya kira shi ruwa saboda irin yanda duwar watsan suka ringa zuba a kansu irin yadda duwar waɗi kamar yadda kake garin ƙwayoyin ruwan sama suna saukowa a ƙasa kaga baka iya kirgawa ko to saboda kamantacciyar abin da ya same su na irin duwar waɗin suka riƙa sauka a kansu shine Allah ya kamanta abin da ya musu da ruwa saukar ruwa wa amdanna alaihim madara fa sa'a madarul mundarina wato ruwa irin wannan da aka yi wa waɗanda aka gargada suka ƙi jin gargaɗi wannan ruwa ya munana ruwan duwar waɗi ya ringa zuba dutse ya ringa zuba a kanku kamar ruwa wannan ruwa ya munana Allah ya kiyaye mu na'am
qul alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina safa Allahu qayyum amma
Allah ya ce da manzon Allah kace alhamdulillah kisar annabi ludu ta kare iya abinda Allah ya gaya mana dinnan yan uwa daga labarin da aka bamu na yanda aka rike tsakanin annabi Musa da Fir'auna aka bamu kisar annabi Dauda da annabi Sulaiman aka bamu kisar annabi Sulaiman tare da tururuwa aka ba mu kisar annabi Sulaiman tare da alhudahuda aka ba mu kisar annabi Sulaiman tare da Bilkisu waɗannan abubuwa sannan aka ba mu kisar annabi Salihu tare da mutanansa yanzu an gama ba mu kisar annabi Ludu da mutanansa duka wannan yana nuna mana abu guda ne saban Allah shi ke jawo Allah ya halakar da jama'a biyayya ga Allah ita ke jawo tsira haka ne kun ga annabi Ludu ya tsira annabi Salihu ya tsira annabi Sulaiman ya yi nasara Allah ya taimake Bilkisu ta karɓi musulunci kun ga duk waɗannan sannan annabi Musa ya tsira Fir'auna ya halaka waɗannan suna nuna maka wannan ita ce sunnar Allah. In kai da aka tsira, in kai sabo kaga sakamakon sabo tun a dan duniya. To in zamu dauki darasi a nan, sannan Allah ya gwada mana iyawa, ya gwada mana wato lalle ne ka tashi ka tabbata kana jin kowane yini akwai wata hidima da kai wa addinin ka, saboda ganin irin hidimar da alhuda-huda ya yi wa addini. Tsuntsu sanadiyarsa al'umma gari guda ɗaya, masarauta gaba ɗaya ta karɓi addinin musulunci daga ƙarshe. Saboda da wannan tsuntsu bai je ba, Annabi Sulaiman bai san ma me ake ciki a wannan garin ba. Bayan da za a yi, Annabi Sulaiman ya san a matsayinsa na annabin Allah wanda yake da ƙarfin mulki kuma a hannunsa, ya san a wancan garin ana bautar gumaka, ana bautawa rana, kuma bautar ta yi ƙarfi irin haka, kuma ya zauna ya hatsi da tashin baɗin mulki yana annabin Allah, ba zai yiwu ba. To saboda haka abinda muka koya a wannan kissoshi, dama Allah yana cewa laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. A cikin kissoshin da Allah yake bamu akwai wa'azi amma ga masu hankula. Allah ya sa muna cikin masu hankulan da za mu amfana da ainihin waɗannan kissoshi, kuma Allah ya sa mu samu ladan abin da muka faɗa daidai, wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya fi mana. Za mu taƙaita wannan ayar da malam ya karanta mana, in Allah ya soya da in Allah ya bamu iko mun rayu zuwa gobe, daga ita za mu tashi insha Allah. To taimakon marayu ƴan uwa, a jiya an samu jiya ranar 7 ga watan 9 wato watan Ramadana, an samu taimako na naira 4,960, 4,960. Allah ya saka muku da alkhairi, Allah ya muku albarka, Allah ya ba ku ikon ci gaba da taimakawa, Allah ya lillinka abin da kuka bari ku bada ba, wannan kuma Allah ya sa yana daga cikin abin da zai ja muku tsira a ranar alkiyama. Allah ya bada ikon taimakawa. Allahumma yau kai zaka ba mu ni kwana ji kai kwana da wannan kirka izan ki zama duk kana to ga na ni da Allahumma ku tambaye ni to ba tambaye to alhamdulillah abinda muka faɗa daidai ɗan uwa Allah ya ba mu lada, wanda muka kuskure Allah ta'ala ya yafe mana, kuma muna yi wa junanmu addu'a wannan ibada da muke ta azumi Allah ya karɓa, sannan ibada da muke yi ta sauran salloli da karatun alkur'ani Allah ya karɓa mana. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala muna kama ƙafa da wannan azumin da muke yi da wannan karatun da muke yi, muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya yaye wa Najeriya bala'in da take ciki na irin wannan damuwoyi iri daban-daban, kuma Allah ya tsare wannan gari na Kano da wannan jiha ta Kano, Allah ya tsare ta da sauran jihohin musulmi daga irin wannan bala'i da yake faruwa. Jihar Katsina, jihar Kaduna, jihar Zamfara, jihar Borno, Adamawa, da ajin jihar Yobe da sauran gurare waɗanda suke cikin irin wannan mummunan tashin hankali, Allah ya kawo ƙarshen wannan fitina, Allah ya kawo ƙarshen wannan fitina, Allah ya kawo ƙarshen wannan fitina, Allah ya kawo mana sauƙi. Allah laifuffukan da muka yi waɗanda suka jawo mana wannan masiba, Allah mun tuba, Allah ka gafarta mana, Allah ka yaye mana. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala dukkanin waɗanda suka ɗauki nauyin wannan karatu da ake sa shi a kafafen yaɗa labarai daban-daban, Allah ya musu kyakkyawa sakayya, Allah ya ɗaga darajarsu yadda suka ɗaga darajar Alƙur'ani, Allah ya sanya abin da suke cikin mizanin kyawawan ayyukansu, Allah ya saka musu da alkhairi. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasulaka fakuna ma shahidin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.